sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari ne lafiya. Yau ranar Lahadi, 3 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An gwabza kazaman fada a yankin Donbas dake gabashin Ukraine a jiya Asabar, yayin da sojojin Rasha suka ƙara kaimi kan har-har a birnin Luhansk. Rasha da yana kai hari ne a yankin yayin da sojojinta ke neman ƙara zarfafawa cikin yankin mai masana'antu. Wanda ya zama abin da ya fi mayar da hankali kan har-har na baya-bayan nan, tun bayan kasa kama birnin Kyiv, bayan ma mayar da Rasha ta fara ta ranar 24 ga watan Fabrairu. ‘Yan awaren Ukraine da ke samun goyon bayan Rasha sun ce sun kewaye birnin. Andrei Motsoko, wakilin rundunar ‘yan awaren, ya shaida kamfanin dillancin labarai na TASS cewa, ‘yan tawayen Lugansk da sojojin Rasha sun mamaye wurare na ƙarshe masu muhimmanci. Wanda ya ba su damar tabbatar da cewa baki ɗaya an yi wa birnin Luhansk ƙawanya. Sau'i kaɗan bayan wannan bayani, sojojin Ukraine sun musanta cewa an kewaye Luhansk, amma sun ce ana ci gaba da gwabza ƙaramin fada a wajen birnin. A jiya Asabar, wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Libya ya Allah wadai da harin da aka kai hedikwatan Majalisar Dokokin Ƙasar da ke gabashin ƙasar mai arzikin man fetur. A wani bangare na zanga-zangar da aka yi a wasu biranen kasar a jiya Asabar, da nuna adawa da salon siyasa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan babban birnin kasar Tripoli da sauran garuruwan kasar a ranar Juma'a, inda da dama suka kai hari tare da ƙona gine-ginen gwamnati, ciki har da majalisar wakilai a gabashin birnin Tobruk. Zanga-zangar ta ranar Juma'a ta zo ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin kasar da kuma wata majalisar dokoki da ke birnin Tripoli suka kasa cimma matsaya kan zaɓuka a tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a Geneva. Rikicin yanzu ya ta'allaka ne akan batun cancantar 'yan takara, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Libya ta gaza gudanar da zaɓuka a cikin watan Disamba, biyo bayan ƙalubalen da suka haɗa da taƙaddamar shari'a. Masu neman shugabancin ƙasar da ake cece kuci da kuma kasancewar 'yan damfara da mayakan ƙasashen waje a cikin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Iran ya Allah wadai da harin baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya a jiya Asabar, ya kuma soki barazanar da Turkiyya ta yi a baya-bayan nan game da wani harin da an karke shirin kaiwa arewacin Siriya. Kalaman na ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdulhayan ya zo ne a farkon ziyararsa kasar ta Siriya, inda ake sa ran zai tattauna dangantakar da ke tsakaninsu da kuma harkokin yankin da wasu manyan jami'an kasar ta Siriya. Iran da yana ɗirga cikin masu mara shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad baya, inda ta aike da dabban mayaka daga sassan yankin domin taimakawa dakarunsa a yakin Siriya na tsawon shekaru 11. Yakin ya yi sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da raba-raban al'ummar ƙasar daga mahallansu, waɗanda suka kai miliyan 23 kafin yakin. Ziyarar Hussein ta zo ne sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani ƙauye da ke gabar tekun Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Lebanon, inda ya raunata mutane biyu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar Siriya suka rawaito. Daga ƙarshe jiya Asabar, hukumar Falastini ta ce ta ba da harsashin da ya kashe 'yar jarida Al Jazeera Shirin Abu Alkar ga ƙwararrun masana harkokin bincike na Amurka, inda ta ɗauki matakin warware takaddamar da ke tsakaninta da Isra'ila kan binciken mutuwarta. Abu Akle, wata gogaggiyar 'yar jarida ce wadda ta shahara a duk faɗin ƙasashen Larabawa. An harbe ta har lahira a lokacin da take ba da labarin wani samami da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 11 ga watan Mayu a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye. Falastinawa tare da abokan aikin Abu Akle da ke tare da ita a lokacin sun ce an kashe ta ne sakamakon harban da Isra'ila ta mata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta samu kanta ne a tsakiyar wani artabu da ƴan bindigar Falastinu, kuma ba za a iya tantance kowane bangare ne ya kashe ta ba, ba tare da nazarin harsashin da aka harba ba. Falastina dai sun kaimika harsashin, suna masu cewa ba su amince da Isra'ilawa ba. Babban lauyan Falastinawa Akram Al-Khatib.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOE Hausa. Kasuwa akai niki doni.
To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shirin kasuwa akai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah, shirin kasuwa akai miki dole ya leka nan kasuwar raguna dake Apo a nan Abuja don jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago dake nan Apo a Abuja.
Sunana Nuruddin Sadiq Adam, amma in kiyana shi ne Dini. Kasuwan nan dai mun dawo ne sabo, so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba. Kaya ba tsada, akwai sauki, kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu duk yanda kake so.
Kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan?
Eh, ba iya kowace shekara ba, akwai lokuta da suke zuwa da yawa wanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin. Mutane za su bukaci siya su biya wannan bukatun. Babban sallah shine dai kasuwa sai ya cike kiya wanda baki na gurare da yawa. Raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda musu yake tsammani ma akwai a wannan kasuwa, kamar irin Chadi, Mali, Niger, Cameroon, others countries da haka na Africa. Insha Allah za a samu irin dabbar ana.
To ga wani rago nan da nake gani kahon shi, masha Allah, shi dan wanda kasa ne?
Namu ne Nigeria, kuma na arewa gida. Kamar wannan zamu yi sai naira 170 zuwa da 80, insha Allah za a samu.
Shi kuma wannan na kusa da shi fa?
Wannan zai kai 160.
Ga wani shi ma dai kosasshe haka
da ba su ke ko da irin su ma wayannan ba na kasar nan bane.
Eh, su kuma da kuma
da wayannan na Chadi ne, wayannan.
To su kuma sukan kai nawa?
Gaskiya kudin su yana da yawa.
Kamar nan
ana samun 600,700 ta bidan foreigners din yes ba na kasar mu bane ba, kowa ne sai irin su kuma ila.
To suna da wani bambanci ne da namu na kasar nan?
Bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu, saboda baki ne a kasar mu ba mu da wadatacce irin su. Su sai Allah ya sa mu su nukwar jini da yakan kusa yi namu ga wanda bai sani ba, dan rago ɗaya ne, hakan yasa suke da tsada. Ko da gurin shigo da su da kuma yasa abubuwa da ake yi, hakan yasa suke da tsada.
Yaya batun ciniki, ana samun customer?
Eh, alhamdulillahi, mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba, muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu. Daga sun zo can sai su yi tambaya, kuma akwai mutanen mu da suke zama a can mu bar gurin gaba ɗaya ba. Har lokacin da aka ba mu notice ya cika, akwai sauran mutanen mu. Idan masaya sun zo ba su san guri ba, sai a rako su nan a zo a sayar musu kasuwa yanda ya kamata.
Tunda aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwan, a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa?
Domin Allah, kasuwa na Allah ne, ban sai da rago kudi ba tun da aka fara, amma wa'insu sun sai da.
Sunana Isyaka Muhammad, amma an fi sani na da Shehi.
Ga wani rago na ina ganin shi ga kohon shi, masha Allah, ne kala biyun nan, shi kaman yakan tashi a nawa?
Jiya dai wani ya yi price na shi a 145, a bara ya fi haka, amma bana babu kudi, mutane ba sa shigowa. In kin dubi yanayin kasuwar, wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwar, ba baki. Har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su.
Kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna?
Ba inda ba ma kawo rago. Yanzu ke ga kamar wa'annan da suke gabana dukansu daga Zamfara ne, amma akwai na Niger, akwai har na Chad a cikin ragunan. Wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba, saboda yanayin kasuwar shi ne sa muke dan ba masu kayan su iso, don baran mun sauke kaya nan over. Amma daga daga baya kuma sai aka ce jahohin da muka baro ka masu tunan daraja.
To tunda kasuwan nan ta fara zaka iya gaya min kamar raguna nawa ka saida?
Eh a gaskiya ke san ni dealer ne. Ina da mutane da yawa. Ina kawo kaya ta ko ina. A takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke trailer biyu kuma yanzu in ki duba ke ga basu kai ma rabin trailer ba kayan da suke a kasa.
Sunana Abdulmalik Hussaini daga Kaduna nake.
Wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Eh mun kalubalen da muka fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya amma mun samu mijinmu da ya karɓi mana gurin yayi kokari ya samu mana motoci wanda su rika zuba mana kasa saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin har dukiya su ga har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu.
Ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta?
Eh suna fuskanta kalubale a shi sa kika ga mun yi rumfuna saboda irin akwai wayanda su ba sa san ruwa sai mu zuba su a ciki kuma duk da haka ana bin su da allura saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba ana yi musu sannan shanu ma kaman haka su ma duk tafiyar su daya su kuma awaki yayin da irin fade kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta.
Assalamu alaikum sunana Isyaku Umar amma ana mun lakani da baban Aisha Garki.
Shin kai me ka kasa?
Ni na kasa shanu da raguna.
Ga wata sanan da nake ganin tozanta san barka shin kamar ita ta kan kai nawa?
Yanzu wannan san zai kai 310-320. Ina da sa anan ana samun 600-700-700.
Yaya ciniki ana samun masu zuwa su?
Eh alhamdulillahi ana samun masu zuwa su.
Yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakanin su da junan su?
To alhamdulillahi gaskiya tsakanin mu da junan mu akwai fahimta mai kyau. Idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya. Akwai kyakkyawan mu'amala a tsakanin mu.
Me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake shine babban kalubalen mu. Sai kuma wayansu daga cikin mu masu kananan karfi dan duk yanda kake son kasuwa sai kana da jari shine babban kalubalen da ake ciki.
Sunana Alhaji Idris Dogo kasa harawa da dusa da kowa da kage abincin rago da saniya.
Abincin rago nan da kake saida iya masu saida ragunan ne suke saya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje?
Akwai kwastomomi daga cikin gari a Sakwaran ne ta ma'ina ne duka da Enibiri Abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin.
Me wannan?
Wannan ko wake ne?
Wacce
ƙaƙayin dawa? Wannan dusa alkama.
Kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago?
Wannan rago in aka yi wannan mix din aka bashi wannan abincin zai ci.
Wato sai an hada su
uku? An hada an yi mix guda uku sai a ba rago sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake ba su.
Kwanan nan da na ga an ajiye a sama kamar shi nawa ake saida?
Eh wannan kwanan ana saida shi duk kwano 300-350.
To masu sauraro daga haka kuma muka garzaya kasuwan Wuse don jin farashin kayan masarufi ganin cewa yanzu sallah tana karato mu.
Sunana Ibrahim Wuse Market.
Me da me kake saidawa?
Ina saida kayan provision kamar su shinkafa, su wake, su taliya, su mangyada da dai sauran kayayyakin abinci.
Yaya farashin kaya wannan shekaran musamman ma yanzu da sallah take gabatowa?
Eh a gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa. Wani sa'in za ki samu sauki, wani sa'in kuma za ki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su siga da azumi dai mun saida siga buhunta 25,500 amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen 29,500. Sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya hankali.
Musamman
wake
da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo tunda su ne ake amfani da su yau da kullum su kuma ya farashin su.
Su ma gaskiya dai wani sa'in za ki ga farashin nasu ya hau hau domin ita ma saman bita da muna saida ta pieces din ta 650 yanzu to ya kara kudi ya koma 700.
Mangyada
shi ma gaskiya ya kara kudi.
Naomi sunana.
Madam Naomi na ga kamar kin zo kin cika ledoji kin yi tefani. To yaya?
Gaskiya abubuwan suna da tsada sun yi tsada. Wannan doya uku kin gan fata ban da. Da kuma kin ga Irish nan wallahi kowanne kondo ɗaya 5,000 and 3,000 mun biyo muka iya siya da doyan da gwaza duka abubuwa sun yi tsada da onions kuma babu ma tumatur ma ba ni 500 wallahi kin ga wanda aka san mun nan gurin 700 gashi nan kin gani
wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke
ina ma wannan shinkafa zan dan kada kawan dafa
sunana Abubakar Sadiq
daga ina
akwai doya akwai dankali akwai tumatur akwai mangyada akwai manja
to yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato
to wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba take 2000 dankalin tura muna sai da kwando ne 3700 tattasai muna sai da 2400 tarugushi kuma 3000 kashin doya 7500 komai suna zuwa ɗan mu ha gaya musu wallahi sai dai su tafi wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bide ragi a rage mai ya saya
to masu sauraro duka abin da zamu ya dauka kenan a shirin kasuwa akai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka dangannin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Dandami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria Kaduna District yau zan yi magana ne akan a lokaci kamar haka cikin littafin Esta sura 4 aya 14 yana cewa gama idan kin yi shiru a irin wannan lokaci to taimako da ceto za su zo wa Yahudawa ta wata hanya daban amma ke da gidan iyayenki za ku halaka wa ya sani ko saboda irin wannan lokaci ne kika sami wannan makami wannan lokaci na so magana akan a lokaci kamar haka Esta ta ife kanta a matsayi na daraja na daukaka na girma domin irin abin da suke fuskanta a wannan lokacin yau muna fuskanta ababa daban-daban ina so in ce a lokaci kamar haka lokaci ne da zai kamata kai addu'a a lokaci kamar haka lokaci ne wanda bai kamata kai shiru ba a lokaci kamar haka lokaci ne wanda zamu zauna kowane lokaci cikin ruhu muna addu'a muna kuka sai mun ga Allah ya tana yanmu a kasan mu a duniya gabaki daya ina kira ga kristoci a duk inda suke kuna saurara na cewa a lokaci kamar haka Allah yana saurara yana jira ya ji kukan mu domin haka ina yin addu'a gare ka ina yin addu'a gare ki cewa Allah zai zuba ruhunsa sabuwar ruhunsa a bisa iyalinka domin ka tsaya cikin tsakaninka da jama'arka tsakaninka da Allahnka a lokaci kamar haka kai addu'a da naciya addu'a da dagewa cewa kana so ka canji kaga Allah ya juya rayuwa da kuma yanayi na al'umma ubangiji na gode maka ina roƙonka kai aiki na alhaji cikin jama'arka kai aiki na warkarwa na yantarwa na kuma kasuwa na ceto kai kuma alfaka da jama'arka wanda suke saurara da wannan lokacin na ba da gaskiya Allah ka ji ka an same ni sakon nan a lokaci kamar haka ya ubangiji ka kawo wannan yanayi zuwa ga ƙarshe da jama'arka suke fuskanta na gode da mu zaka sanya albarka domin Yesu mai ceton mu amen
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a turanci to kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina
Buhari Yunusa Kumriya
to shin ka san kurajen damina
gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba
yaran da ka taba gani na kusa da kai ne
a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu
Sunana Bai Zai Gabdu. Eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan akai ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan yazo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan
wace hanya aka bi aka magance
shi zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai
Sunana Bilamin Idris Urbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara su kan fito mata dan kusan tun tana shekara 1 da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta 7 duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ai magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotic sai ta sha sati 1 sati 2 ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ne nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini yana fita da sauransu gurin da ma ta mun bai fito ba za ta yana kaikai har kasan kafanta so amma kuma cikin fa Allah sati 1 wani lokaci ma kwana 5 haka 6
to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi
a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su abinci tare komai tare so amma ba sa ba su bin nan ba sa yi gaskiya
Maryama Idris kurajen da muna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya muna da yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina Hausance bai ban sani ba zaki ga yara kafafun su duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidan mu ko ni haka ba
tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita dake aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria
papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara
shin daminan ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su
yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka kwari ne suke sa ciwon so insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da flowers haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din
shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara
yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10 wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba ba ta nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci zaki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samu wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a ƴan gidan ba wani shi ma yana da irin sa
to likita shin suna da wani alamu ne kafin su fiso a jikin mutum
to alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu ƴan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a bude kuma yanda ake dada gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarza ne saboda akwai kaikayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warke warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwan su din.
To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi. Saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa. Yaro ba zai sake ba sosai, yaro ba zai samu isasshen bacci ba, so akwai damuwa ana. To banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga, saboda haka ciwon zai iya chadewa. To kin ga shi ma wannan wata matsala ce. Sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara dadin gani, saboda haka zai bawa yaro tabo wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata kamar tunda nace miki yawanci ya cewa tsakanin shekara 2 zuwa 10 to zaki ga in sun ka dan fara wayo shekara 13 14 wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne wataƙila kuma tun suna yara. To shine matsalar wannan kuraje na damina.
To likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje?
To kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi bane ba kurajen damina ko kuma papillary urticaria, amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaikayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato ƙarzuwa ko kuma atopic dermatitis da sauran su dai.
Daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina?
To akwai shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna bada shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kamar a cikin gida, misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka, to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su, da saboda haka dole sai an rabu da su. Sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki, ana ce mishi protective clothing, kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu dogon wando, yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su cije shi sosai ba. Sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa, su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba, to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna. Sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro, saboda sauro ya ragu, saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu. Idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba, a kwana a gidan sauro, tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsawo. Sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare, su ma sai ana musu, saboda kin san suna da irin kaska din nan, to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din. To kuma asibiti muna bada magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna, watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection, wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen, to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu, kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babbakaita, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.